أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هاك بركة مدسادوا أولنا مركز نمجيما دنتي قبدا مجلس منا القرآن وننشيني مجلسينا أكو تكين تفسير سورة الأحزاب. Muna sha biyar ga watan Sha'ban, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 4 ga watan 2 ko 3 ga watan 2 a kalandar Bature 2026. Kamar yadda muka saba, kamun mu fara karatu, inda akwai tambaya ɗaya ko biyu mu amsa, sai mu ci gaba da karatu in Allah ya sa mun sani. Babu kwa, sai mu ci gaba. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata mun fara tafsirin aya ta farko da ta biyu, ko mun fassara, muna nema mu yi tsayuwa wadda za mu iya fahimtar abinda Ubangiji yake nufata mu fahimta a cikin wannan ayoyi. Mun fara bayani akan ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, muna kan mas'ala ta taqawa, muna bayani akan irin tagomashi da gata na taqawa wanda yake gadarwa bawa idan ya tuhatu da tuha wadda take ta jin tsoron Ubangiji. Kamar yadda karatun mu wancan ya gabata wancan sati, akan yaya menene taqawa, yaya ainihin ita taqawa, ya ake a samu taqawa, kuma irin gata wanda Ubangiji ya tanada wa waɗanda suka tuhatu da taqawa. Muna bayani akan irin gatattaki, yanda Ubangiji yake yi wa mai taqawa, yake shiga cikin al'amurrukan shi, ya jibinta al'amurrukan shi, yayi mai duk abin da ya dace a rayuwar shi. Muna bayani akan lalle taqawa ɗaya ne daga cikin sabubba wanda suke ije wa bawa duk wani tsoro ko wata cuta ko wani kaidi na daga kahu. Kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu Ali Imran, yake cewa in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhita. Yake tabbatar mana lalle tsarin zamantakewar ku da ku da kafure da munafukai, duk lokacin da za a ce kyakkyawa ya same ku, wani alkhairi ya same ku, to fa su horan su a lokacin nan za ta yi ta tarawasa, bakin ciki iya bakin ciki, bacin rai iya bakin iya bacin rai, dalilin wannan alkhairin da kuka samu. Yace amma dai da za ku samu wata musiba, wani abu ya zo ya same ku, abinda rai ba ta so, to a lokacin nan yafrahu biha, za su yi jin dadi, makuratan jin dadi, albarkacin kun cutu. Yace amma dai wa in tasbiru wa tattaqu, idan kuka yi hakuri kuka samu taqawa a cikin tahiyyar ku ta wannan addinin na musulunci, yace la yadurrukum kayduhum shay'a, duk wani kaidi da za su muku ba zai taba cutar da ku ba. Kaga wannan shi yake tabbatar maka lalle idan mutun yayi hakuri ya samu taqawa, duk wata cutarwa da mai cutarwa da za a yi maka, wallahi ba za ta taba tasiri akan ka ba. kaga wannan gata ne idan ka ji tsoron Allah kayi hakuri to tabbas zaka samu al'amari wanda yake mai kyau haka idan muka dauki mas'ala ta takawa idan dai bawa zai ji tsoron ubangijin shi ya samu takawa a cikin al'amurkan shi to tabbas ubangiji zai girmama ko zai samu lamanin girmama dukkan wata ibada wanda yake yi wa ubangiji kamar yanda yake bayyana mana a cikin suratul hajj zalika wa man yu'azzimu sha'airallahi fa innaha min taqwal quluba duk wata ibada wanda aka ce maka wani kai yi ta idan dai kana da takawa to kaka ga yanayin da zaka yi ta da wanda bai da takawa ba dai bane ba zaka yi ka san danwa kake yi ka san dan me kake yi wannan ibada wanda ko bai da takawa kurum dan a ce wani yayi ko kuma a dan kan mutane su ce bin yi ba bari in zo in yi shi sanya nan ubangiji yake bayyana mana zalika wa man yu'azzimu sha'airallahi wannan fa wanda yake girmama sha'airallahi ibadodi wanda ubangiji ya sanya bawa ya aiwatar da su yace to fa innaha min taqwal qulub tabbas yana dai daga cikin masu jin tsoron ubangiji ko masu jin tsoro ko masu zuciya wanda take jin tsoron ubangiji haka idan muka leka takawa tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke samarwa bawa rahama daga gun ubangijin shi kamar yanda ubangiji yake bayyana mana lalle waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayka qala azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay'in fa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minuna bayan ubangiji yake bayyana wa waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasana ubangiji ka rubuta mana a wannan rayuwar tamu ta duniya ko mun mu kyakkyawa ne haka a gobe kiyama kyakkyawa shi ne za mu riska inna hudna ilayka lalle mu ubangiji masu komawa ne zuwa gare ka yake tabbatar mana qala azabi usibu bihi man asha'u wannan hu azaba ta ce ina samar da ita ko ina datar da wanda naga dama daga cikin bayina yace wa rahmati wasi'at kulli shay'in kuma rahmata ita ce ta yalwaci komai da komai wa za a rubuta wa rahma ubangiji yace fa sa aktubuha lil ladzina yattaquna zan rubuta rahmata ne wa'inda za su samu rahmata su dosu sa rahamtu da rahamata su ne wa'inda suke jin tsoron ubangiji wanda suke da takawa yace kuma wa'inda suke bayar da zakka walladhina hum bi ayatina yu'minun kuma su ne wa'inda suke imani da ayoyinmu kaga wannan shi yake karantar da kai lalle rahama ubangiji tana samuwa ne ga wanda ya ji tsoron ubangiji baka jin tsoron ubangiji ba kai ba ubangiji haka idan muka dauka zan mu gani rahama sababi ne wanda ubangiji yake girmama bawa a gobe kiyama ko kuma a nan duniya da gobe kiyama kamar yadda ubangiji yake bayyana mana inna akramakum indallahi atqakum suratul hujurat lalle mafi daraja a cikin ku shine wanda yayi ku jin tsoron ubangiji da zaran an ce wani yayi ka jin tsoron ubangiji to yayi ka daraja abun ubangijinka la yanzuru ila qulubikum la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ubangijin ku ba yana nuhin ba yana duban ba ya yanayin gangan jikinka take ya tuhar da kake sanyawa ya kai dan wani ne jikan wani a'a ubangiji yana diba zukatanmu da ayyukanmu to shi kuma ba abinda zai gadar maka ka samu zuciya mai kyau ka samu aiki mai kyau in ba da takawa ba to wanda ya samu takawa shine mafi daraja a gun ubangiji shi san ya zaka gani alqur'ani da yazo ya zargi yayi tsinuwa yayi ubangiji yayi zargi a cikin alqur'anin shi game da Abu Lahab Abu Lahab ba dan babban gida bane ba hasali ma baffa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan shi yake karantar da kai ba ruwanmu da dangantakarka ba ruwanmu da arzikinka ba ruwanmu da kaza'inka kurum amikai wa ubangiji ubangiji kuma da ya tashi a cikin alqur'ani sai kaga an kawo sunan wanda asalin ba asalin bauta gare shi shine Zaid bin Harisa idan ka koma kaga an ce tabbati ya da abi lahabin watab kaga tsinuwa da tabewa ta tabbata ga wa ga Abu Lahab can kuma aka ce falan ma kaza Zaid bin Hawa taran zawwajnakaha wa'innan kaga daga cikin sahabban manzon Allah kaga da kai Abubakar da kai Umar da kai wani da kai wani amma dai ba ambace su ba aka ambaci Zaid bin Harisa kaga wannan shi ke nuna maka takawa me kusancin ga kai da ubangiji shi kuma ka'ida yanda ka kasance yanda ka samu kusanci da kai da ubangijinka yanayin yanda zaka kasance tare da ubangijinka kuma yanda yake bayyana mana wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu bawa na ba zai gushe ba yana kusantawa da ni da nin nafiloli duk abinda bai kasance farilla a gare ka ba bayan ka riga kai farilla kai sallolinka guda biyar sai ka ce barka dada da wa'ansu rawatib wanda ake yi sallah raka'a guda biyu kamun sallah asuba guda hudu kamun sallah azhar biyu bayan sallah azhar biyu kamun la'asar biyu kamun magar
ba hudu bayan isha'i kace zaka yi su yace hassina su bawa na wannan su ake kira da annawafil ko kuma azumin litinin alhamisi ko azumin ayyamul bid 13 14 15 dukkan su wannan su ake kira da nawafil yace idan bawa na bai gushe ba bayan ya aiwatar da farillar shi yana aiwatar da irin wannan ibadodi na nafila wanda bus kasance wajibi a gare shi ba yace hassina su shi idan ku na su bawa na zan kasance jin shi wanda yake ji da shi in kasance kunnan shi wanda wannan a bakin shi wanda yake furuci da shi ganin shi wanda yake gani da shi kai hannayen shi wanda yake dawo abubuwa da shi kwahuwan shi wanda yake tahiya da shi to idan ubangiji ya jibinci al'amuran ka da kai wanda yake sai ya jibinci al'amuran ka ji dadin rayuwa saboda ubangijin ka babu kaga wannan shi yake karantar da kai inna akramakum indallahi atqakum lalle wanda yake ku daraja da fadala abun ubangiji shine wanda yake ku jin tsoron ubangiji haka idan muka dauki takawa tana daya daga cikin sababin da suke sanyawa bawa ya samu tsira duniya da gobe kiyama idan muka koma cikin suratul nur ubangiji yake bayyana mana wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizuna duk wanda yaji tsoron duk wanda yayi wa Allah biyayya yayi zan shi biyayya kuma yaji tsoron ubangiji yaji tsoron abinda zai tarda a gobe abun ubangiji kuma ya samu takawa a cikin rayuwar shi yace to wannan fa ulaika humul faizun sune wanda suke masu samun rabo a gobe kiyama kaga wannan takawa abu ne wanda bawa daga ya saffanta da shi to tabbas ana kyautata mai zaton samun tsira a gobe kiyama haka idan muka koma cikin suratu maryam ubangiji yake bayyana summa nunjil ladina taqaw wa nazaru zalimin fiha jisiya kaga indai ka tarar da ubangiji a zuciyarka da kai takawa to tabbas kana ɗaya daga cikin mutanen da ubangiji zai tsiratar da su da wutar jahannama haka kuma yake bayyana mana a cikin suratul layl wa sayujannabuha al-ataqa lalle ba wanda zai nisantar da kanshi da wutar jahannama in ba mai takawa ba saboda gashi nan duk abu wanda zai baka dama ka more wa rayuwarka ka samu shura ka samu kaza kai kaza kai kaza saboda ubangiji ya haramta dalilin wannan takawar da take cikin zuciyarka sai ka ce ba za ka aikata ba to wannan aljanna ita ce makomarka shine can yake bayyana wa amma man khafa maqam rabbi wa naha an-nafs 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda yaji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin shi ya hana zuciyar shi abinda take so to tabbas gidan aljanna ita ce makomar shi dan rahman yake bayyana mana wali man khafa maqama rabbihi jannatan duk wanda yaji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin shi to ubangiji zai mai lamanin aljanna guda biyu aljanna guda biyu za a baka albarkacin kurum wani abu wanda gashi nan kana da damar ka aikata shi sabo ne na ubangiji sai ka ce a wallahi da kai wata rawa inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azima ina jin tsoron idan na saba wa ubangiji na zan tsaya wata rana wadda fa zai mun azaba mai radadi dan haka na fasa na kame kaina yace to an maka labanin aljanna guda biyu haka takawa tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke gadar mana samun gidan aljanna idan muka koma cikin suratu maryam ubangiji yake bayyana mana tilkal jannatu allati nurizuha min ibadina man kana taqiya yake cewa waccanka waccan aljanna yace nurisu min ibadina muna gadarwa bayin mu ne amma dai wa ansa bayin ba wana da wana ba man kana taqiya shine wanda yake da takawa shine wajibi ne dan adam ya kasance bai da wata tuha wadda zai tuhatar da kanshi da ita sama da takawa wa libasu takawa zalika khair ka tuhatar da kanka da tuha wadda take ta jin tsoron ubangiji tuha wadda take ta takawa yace wannan shine mafi alkhairi game da kai a rayuwarka haka idan muka leka zan mu gani takawa tana ɗaya daga cikin abubuwan da idan mutun ya saffanta da su a gobe kiyama zai kasance cikin wata tawaga wanda duk wanda bai kasance a cikin tawagar nan ba to al'amarin shi fa sai dai Allah ya shiga Allah ya jabinte shi ko da yake wanda ma ya shiga cikin jabinta al'amarin shi ubangiji yake amma dai al'amarin shi to ya koma wani abu daban shine can a cikin suratu maryam ubangiji yake bayyana mana wa nahshurul muttaqina ila arrahmani wafda yace kaga wanda suke da takawa a gobe kiyama zan mutayar da su a cikin wata tawaga za su huskanci kansu zuwa ga ubangijin su mai rahama wanda suke da takawa alwaf shine wata tawaga wanda gobe kiyama muke watan mu kasance a cikin wannan tawaga wanda zamu huskanci zuwa ga ubangijin mu mai rahama Allah da tar da mu amin haka duk wanda yake da takawa to za a kusantar da shi, za a kusantar da aljanna zuwa gare shi. A rayuwarka ta nan duniya zaka gani kamar ka ce ubangijinka ya dauki ranka ka tafi ka shiga gidan aljanna, zaka ringa ganin abubuwa. Sabida me wannan tsoron naka, tunda mai ibada abu biyu yake siffantuwa da su, kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul sajda, ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Duk mai ibada zaka same shi yana ibada ne akan abubuwa guda biyu, yana mai jin tsoron ubangiji na daga azaba shi a gobe kiyama, kuma yana mai kwadayin abin da yake gun ubangiji. Wannan wajibi ne ya kasance duk lokacin da kake ibada, a ce kana da wannan abin a cikin zuciyarka, kai i'tikadi lalle kana ibadan nan ne dan ubangijin kai karba ya ije maka azabar wutar jahannama ya sanya ka gidan aljanna. Shine haukan wani mahaukaci zai ringa cewa mu hukurin fadan an ce mu ba dan aljanna ba dan wuta muke wannan ba, wallahi ba haka bane ba. Wajibi ne ya kasance ka siffanci da wannan abubuwa, kana mai kwadayin abin da yake gun ubangiji shine aljanna shi, kana kuma mai tsoron abin da yake gun shi shine wutar shi. To shine a wannan a gobe kiyama za a kusanto da aljanna ga waɗanda suke da takawa. Shine ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul qaf, mun bi kan wannan ayar karatun mu na baya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'ida, za a kusanto da aljanna ga waɗanda suke masu takawa, ba wai kusantawa mai nisa ba, a kusantawa wadda take makusanciya ga su ga aljanna. Shine ake kira wannan ala ai za a kusanto da aljanna game da masu takawa. Kina wannan yana karantar da mu lalle takawa abu ne wanda ya kamata a ce dukkan bawa ya siffanta da su. Sai wata masala, muna hirar takawa, muna hirar irin gata wanda za mu samu idan muka siffantu da takawa ko da masu takawa. Yaya zan mu ji tsoron ubangijin? Ya zan mu samu takawa? Abubuwa guda hudu ne, in mun yi kokarin mun yi metrizan su mun kiyaye su, to tabbas za mu kasance daga cikin masu takawa. Shine na farko, kada mu so wani abu sama da soyayya Allah. Akwai wanda zai fifita soyayya wane da wane da wane akan soyayya Allah da manzon shi, to wajibi ne mu fifita soyayyar ubangiji a cikin dukkan al'amurran mu aka da soyayyar manzon shi. Saboda in babu soyayyar su, to ba za mu bautawa ubangiji ba kamar yanda ya umarce mu ba. Shi sanya ubangiji yake bayyana mana can cikin suratul tauba, wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. In dai ya kasance a rayuwarka ka hififita diyanka, ka hififita matanka, ka hififita iyayenka, ka hififita danginka, ka hififita kasuwarka wadda kake tsoron ka samu asara a cikinta akan Allah da manzon shi, ka hififita jihadi, ka hififita wannan abubuwa akan jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah, ubangiji ya ce to fatarabbasu, ku jingirta hatta ya'ti Allahu bi amri, har sai Allah ya zo da al'amarin shi. Kaga ai kuwa in Allah ya zo da al'amarin shi ta baci. Kinan wajibi ne na harko ya kasance in muna so mu sawo kawunan mu da takawa, to wajibi ne mu fifita soyayya Allah da manzon shi akan soyayya kowa da kowa. Soyayya Allah da manzo shine abin da aka yi mana umarni. Wajibinka ne ka so Allahnka, ka so manzonka, ka yi wa Allahnka, ka yi wa manzonka biyayya. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaytum fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al balagul mubin. Ka ji tsoron Allah, ka so Allah, ka so manzon shi, ka yi wa Allahnka biyayya, ka yi wa manzon shi biyayya. In ku ka ce bu kwai ba, to kanka ko kai ba, ba ku rage wa Allah da komai ba. Wannan ita ce ka'ida, ta haka wajibi ne mu so Allah, mu so manzon shi. Kuma abu na biyu shine duk lokacin da muka samu, in a wani wuri muka samu kanmu, to mu sanyawa mu ji a jikinmu lalle ubangijinmu yana nan, yana kiyaye abin da muke aikatawa. Wai ba dan ganin wani ba, ba dan ganin wani ba, ko na kewaye na tafi wani gari ba wanda yake gani na, mu sanyawa kanmu lalle ubangijin nan yana nan, yana kallon mu duk inda muke, ubangijin nan yana nan. ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ba wani abu wanda zaka furta face da kai wa'ansu wanda suke kidaye abinda kake aiwatarwa kake furci da kanshi. Da haka wajibi ne abu na biyu muji a cikin rayukanmu mu tabbatar iya tabbatarwa lalle duk inda muka samu kanmu da kai Ubangiji yana kiyaye abinda muke aikatawa. Kada a ce a ai dan wane ne dan wane tunda babu wane to zamu yi kaza, a'a ka kiyaye lalle duk inda kake da kai Ubangijin ka yana nan yana kallonka, kuma yana nan yana yayi umarni a rubuta ayi raskona duk abinda ka kasance kana aikatawa. Wannan raskona ita ce gobe kiyama za a baka kayanka, imma a hannun dama in ta kasance ta kirki ce, ko kuma in ta kasance cikin ta alkhairi ne, ko kuma a hannun hagu in ya kasance cikin ta sharri ne. Kuma idan an baka za a umurce ka iqra kitabaka fa bi nafsika alyawma alayka hasiba, karanta littafin ka ya isa ka yi wa kanka hisabi. Kaga wannan ba karamin kalubale bane ba, wajibi ne duk inda muke mu sanya lalle Ubangijinmu yana nan yana lura yana diba akan abinda muke aikatawa. Abu na uku shine wajibi ne in dai kana so ka samu kanka daga cikin ko ka siffanti daga siffofin masu takawa, shine duk wa'ansu abubuwa laihi ne kananan laihi ne manyan laihi ne ka tabbatar ka nisanta da su, nisanta wanda take mai nisa. In ka nisantu duk inda ka san idan ka isa za ka iya sabawa Ubangiji, to haramta wa kanka tahiya wannan wurin. Duk abin da ka san idan ka yi shi za ka iya haduwa cikin hushin, ko zai iya kasancewa sako ne game da Ubangiji, nisanta kanka da wannan wurin. Abu kai ne wanda in dai ka hadu da su za a yi masha'a, to nisa kanka da zuwa wurinsu. Shine wajibi ne bawaye nesantar da kanshi da dukkan abinda zai iya sanyawa ya saba wa Ubangiji. Kaga ka magance saba. Abu na hudu shine wajibi ne ka koyar da kanka ya za a yi ka ringa gwagwarmaya da duk wani abu wanda shaidani zai ingizo maka a cikin ranka. Shine kuma wajibinka ne ka gama da addu'a kamar yadda Ubangiji ya umarce mu, wa'imma yanzagan naka mina shaitani nazgun fasta'iz billah, duk lokacin da shaitani zai bujiro maka ya ringa maka waswasi ko da kana cikin sallah, to kai kokari ka nemi a'udhiya ko ka nemi tsari da shaitani, ka nemi tsari a gun Ubangijinka daga wannan shaitanin. Shine kana sallah kaji ka kashi ga wani yanayi daban sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka tuhu a bangaren hannunka na hagu har so uku. Shine kai kokari ka sanyaya duk abin da ranka take so na sabo ya za a yi ka magance ka hana ta aikata, saboda ita wutar jahannama an kewaye ta ne da duk abin da rai take so ta aikata, duk abin da rai zai dadada mata a rayuwar nan ta duniya an kewaye wutar jahannama da shi. In baka san yanda zaka yi kai converter in wannan abun ba, to ka shiga cikin hayaniya. Wannan shine abu na hudu. Abu na biyar na karshe shine wajibi ne bawa ya tabbatar lalle da kai wani abokin adawa da gare shi shine shaidani, yana nan a kullun yana waswasi a cikin zuciyarka yana nema duk yanda za a yi ka kasance ɗaya ne daga cikin mabiyan shi, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa, shaidanin nan da kuke gani maƙiyi ne a gare ku, dan haka kai ma ka dauke shi a matsayin abokin adawa. Ka san ku in ka daukiwa da abokin adawa to duk inda ya zamana kai baka zamana ba, duk inuwar da ya sha kai baka sha ta ba, to haka aka umurce mu kasance tare da shaidani, saboda yayi wa Ubangijin shi alƙawari ya roƙi Ubangiji a bashi dama, Ubangijin ya bashi dama. Shi sanya a kullun nake cewa shaidani yayi addu'a ya roƙa Ubangiji ya bashi dama, ina ga kai mai sallah inda zaka raka daga hannayenka ka roƙi Ubangiji ka nace akan roƙon da kake, yasa yake amsa maka? Shi ya umurce ka wa yace maka ud'uuni astajib lakum, ku roƙe ni dan in amsa muku. Shine ya roƙi Ubangiji yake cewa Ubangiji qala rabbi akhir wannan akhirni ila afwan, menene yace shaydan قال ربي انذرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني لازينن لهم في الارض وانا اعرف كنن ولا لازينن لهم في الارض ولا اغين لهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين اتن اتجو دغوي تصفات yake bayyana mana lalle Ubangiji ni damar da nake so a bani shine Ubangiji a dan jinkirta ni zuwa lokacin da za a tayar da su. Ubangiji ya ne wannan lamanin, yace kuma to abu na biyu wa wala uhyinnahum ajma'ina, dukkan su wannan bayin naka ba dai annabi Adam bane ba, daga shi haddiyan nashi dukkan su zan fitar da su, sai ya kawo togaciya illa ibadaka minhumul mukhlasin, sai dai bayanka wanda suke tsantsanta ka suke yin ibada dan kai. Kaga wannan shine abinda sheidani, dan haka wajibi ne mu yi kokari mu san lalle muna da abokin adawa, wannan abokin adawan wajibi ne mu dauke shi a matsayin abokin adawa, duk abin da yake nema yayi mana waswasi mu sanya za a yi mu magance shi kada mu aiwatar da shi. Wannan fatan mu kenan, Allah sanya muna daga cikin bayin shi wanda suke masu takawa. Sai Ubangiji yake cewa nan mas'ala ta gaba shine ittaqillaha, ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ka ji tsoron Ubangijinka, ka samu taqawa a cikin al'amurranka. Mun yi bayani a can baya me muke nihi da taqawa, shine nisantar da kai da duk abinda Ubangiji ya haramta, tabbatuwa akan duk abinda ko aiwatar da abinda Ubangijinka ya umurce ka ka aikata. Shine da kai ta'arifi na Imam Ali ibn Abi Talib wanda muka bayyana wa akan taqawa, shine ya ke bayyana mana ainihin taqawa shine al-khawf min al-jalil wal-qana'atu bil-qalil والاستعداد ليوم الرحيل شيني كجي tsoron ubangiji wanda yake madaukaki jin tsoro na azabar shi jin tsoro na kamuwar shi saboda ya bayyana mana inna batsha rabbika la shadida yace sannan kuma abinda ubangijinka ya wadata ka da shi ko mun kadan in shi ka yarda ka aminta wannan shine arzikinka shine abinda ubangijinka ya baka dalili dubba fuskar da kake gani ana yi mutun yaki hakura ne da abin da ubangiji shi arzuta shi da shi zaka ga yara mutun ya kai can ya ci haramtan ya dira gidan wani kin hakura da abin da ubangiji ya raba ya baka warda bima qasama Allahu laka takun agna an-nas ka yarda da abin da ubangijin ka ya raba ya baka sai ka kasance mafi wadatuwan mutane yace wal isti'dadu liyawmir rahil shine mutun ya ma kanshi guzuri dan ranar bulaguro wannan bulaguron kuma kowa zai bi shi zai ya taho zai ya dana wannan bulaguron sai ya isa inda ya kamata ya isa to shine nan yake bayyana mana ya kai manzo Allah ka samu takawa a cikin al'amurranka nan wani sai ya tambaya yace ai an ce ya ayyuhan nabiyyu shin manzon bai da takawa ne shi sanya aka ce me ya samu takawa a cikin al'amurran shi tunda idan ka dauki mafhumin ittaqillaha ai wanda idan an ce maka wani huta daga masallacin nan ai dan kana cikin masallacin nan ne to haka ake nihi ga manzon Allah ko kuma yane ne shi anan abinda ubangiji yake tabbatar mana shine al-istimraru bit-taqwa shine manzon ka ci gaba da jin tsoron ubangiji da amma kana jin tsoron ubangiji dan haka ka ci gaba da jin tsoron ubangijinka shine ne yake bayyana mana dum ala taqawahu ai manzon sallallahu alaihi wasallama ka dawwama akan jin tsoron ubangijinka wannan shine abin da ubangiji yake umurtan manzanmu sallallahu alaihi wasallama yake cewa wala tut'il kafirina wal munafiqina kadda kayiwa kahurai ko kuma munahukai biyayya duk abin da zai saba wa shari'ar da aka aiko ka akanta to kadda ka sake kayi musu biyayya kadda ka sake kayiwa kahurai ko kuma kayiwa munahukai biyayya nan idan muka dauki al-kafir ko kuma idan muka dauki wala tutail kafirina wal munafiqin zan mu ga min babi atfil khasi ala al'am ai ita taqawa ita ce al'am biyayya game da munafukai ko kuma kahurai wannan wani abu ne wanda yake kebantacce shine ubangiji sai ya fara da mas'alar kadda ka ji tsoron ubangijinka kadda kuma kadda kayiwa kahurai da munafukai biyayya nan abinda ake cewa al-kafir al-kafir ainihin lugha shine as-sitr al-kufru huwa as-sitr shine duk abinda aka koye shi shi ake kira da al-kufru shi sanya zan mu ga a cikin lugha malamai shari'a suna cewa ko a istilahin malamai suna cewa al-kafir shine wanda bai yi imani ba da Ubangiji ba, shi ake nihi da alkafir. Dalilin me yasa ake ce mai alkafir? Saboda ya suturce wata ni'ima wadda Ubangiji ya yi mai, kuma ya yi jayayya da wannan ni'ima wadda Ubangiji ya yi a gare shi, ta haka ake ce mai alkafir. In ka gani Ubangijin shi ya halicce shi, ya bashi ci, ya bashi sha, ya mai kaza, ya mai kaza, ya mai sutura, da ya gode wa Ubangiji, ya mai biyayya, ya bautata mai, sai ya kiya ya ce a'a shi bai san wani Ubangiji ba, shi ba zai bauta wa Allah ba, shi iyaye da kakannin nan da suke bautata wa doguwa da kaza, shi za ya bautata wa. Kaga ya boye ni'imar da Ubangiji ya mai, kuma ya yi jayayya da wannan ni'ima, shi sanya ake kiran shi da alkafir. Mutumin da ya bijirye ni'imar da Ubangiji ya yi mai bai gode ba a kanta ba. Godiya shi ne ka bautata wa Ubangijinka kamar yadda ya umarce ka, ka bautata mai. Dalilin shi sanya aka sanya mai alkafir shi ne nan Ubangiji yake wala tuqil kafirina. Kaga wa'annan kafiran wanda ga ni'ima wadda Ubangiji ya musu karara, suka ki su bautata wa Ubangiji, su gode akan wannan ni'iman, suka yi jayayya da ni'imar da muka yi musu, kada ka sake ka yi musu biyayya akan abin da suke zo maka da shi. Sannan yace wal munafiqina, haka da munafukai. Shi almunafiq a harshen Larabci an tsago shi ne daga nafiqaul yarbu, shine irin ramummuka na wata dabba wadda ake kiranta da alyarbu take yi. Alyarbu wata dabba ce wadda take kama da bera, amma dai kafa biyu gare ta, kuma ai karama ce kamar bera. To abinda take yi shine tana yin rami, idan ta yi rami ta yi rami mai zurfi, idan ta zo ta dago inda za ta huta, in tararake sai ta ki hasa wannan wurin, sai ta bar shi a haka ba don komai ba, saboda ko wani abu yake biyo ta, daga ta tilla, daga ta buga kanta, budewa zai yi sai ta huta. Ka gani shi bai nan shi bai ta, shi ya sanya ake kiranta da ake kiran almunafiq da wannan nafaqaul yarbu. Shine malai ya kawo yake cewa alyarbu dawibatun ma'rufatun tattakhidhu baytan fil ard wa tahfiru alhajara ila muntaha alhajar hafarat ila an yabqa alayha shay'un qalilun min tabaqati alard bihaythu idha dafa'atuhu bi ra'siha aw idha dafa'atuhu bi ra'sihi infataha. Wannan shi ake kira da almunafiqa, shine almunafiq shine idza khutiba bil imani qala innahu mu'minun. Duk lokacin da za a hadu da masu imani aka yi bayanin imani, zai ce ai ina tare da ku, me bambanci na tare da ku, zan zo ayi sallah da ni, ayi kaza da ni, ayi kaza da ni. Kuma idan ya koma cikin kahurai a lokaci dai zaka same shi ya tabbatar musu lalle shi ma kahuri ne tun tagarya irin su. Wannan shine munafiki. Kaga irin wannan dabba wanda ita bata amintu ba ta tsaya a wannan kofa, ko bata amintu ta tsaya a wancan kofar ba, shi ake kira da almunafiqa. Shine Ubangiji yake bayyana muzabzabina baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ula, sune wanda suka zamna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun lokacin da manzon Allah ya hijira daga garin Makka zuwa Madina. Ba wa'inda suka ba manzon Allah wahala kaman munafiqai, suna tare da shi ayi magana ta Allah, ayi magana ta addini, a amanna amanna, idan suka juya baya kuma kyale su ayi mahaukata ne, shirman banza ne suke. Ka koma kan kissar Julas da shi da Umair, yaron agolan shi na gida, abin da yawa kana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a tattaro a hada runduna wanda za ta yi ta yaki nan Tabuka, kowa yana ɗaukowa da me, akwai da me da yawa da me kaɗan, kowa yana ɗaukowa yana kawowa. Shi kuma Julas yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da dukiya a cikin garin Madina. Umair yake cewa ya kai babana, kowa yana ɗaukowa yana kawo manzon Allah, kai har yanzu baka ɗauka ka kai ba? Yace yaro, inda abinda Muhammad ya zo da shi yake faɗa da shi gaskiya ne, to kaga wancan jakkin wallahi da ya hina hankali. Da shi ake yin komai, sun zamna tare da manzon Allah, suna zawwa salar sallah tare da manzon Allah, su yi komai tare da manzon Allah, amma dai idan suka juya baya zuciyarsu ba taɓa imani ba tare da shi ba. Suna tare da shi amma dai zuciyarsu tana tare da kafirai. A lokacin nan yayi kiskirin yace in ya zamna bai tahiyyadu wa manzon Allah ba wannan magana ba, ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon shi. Kaga wannan shine imani. Shi sanya a kullum mu karantar da yaranmu imani, jin tsoron Ubangiji. Duk abin da kake ciki Allah nan ma shine gata, shi ya kamata a ji tsoron shi. Manzo Allah dan ya karantar da Anas bin Malik girman Ubangiji, ya tura Anas bin Malik aike Anas da ya huto yaro ne karami da ya huto ya tarar da sa'annin shi akan titi suna wasa kurum sai ya sashi tare da su ya ci gaba da wasan shi manzan Allah yana jira Anas ya dawo yanzu Anas ya dawo har sai da ya biyo bayan shi ya tarar da Anas a cikin yara yana wasa ya kama kunnen shi yace in ba dan ina jin tsoron Allah ba yace wallahi da sai na buge ka bai iya bugan shi ba Anas ba ko baban shi ai abu ga azamin lafiya amma dai abinda manzan Allah ya hudi mai in ba dan ina jin tsoron Allah ba yace wallahi da sai na buge ka saboda ka mun ba daidai ba kaga wannan mi yaro zai ji aha da kai wanda shi ma baban yake tsoro ubangiji kenan wajibi ne in ji tsoron shi mu karantar da yaran mu duk inda muke duk inda suka samu kansu to in mu ba ma ganin su Allah yana ganin su kuma Allah in ya ga dama sai ya tona asirin yaro duk lokacin da ya ga dama kaga waje su tsoro tsoron Allah zai shi shine Umair yace inna zamuna sun kwankwada gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya ake jin tsoron Allah yace inna zamuna bin tahi ban hadi wa manzon Allah wa naha inci Allah da manzon shi kuma inna tahi na hadi na bijire akan ni'imar da kai mini tun ina yaro ka aro a ma'aikiyata ka mini abinda ake yi wa kowane da baka yi kasa a guyuwa ba ka kyautata mini to wanne za a zaba in nemi yardarka ko in nemi yardar Allah da manzon shi shi kuma yarda Allah da manzo ita ce gaban komai yaro ya tashi ta yi gumman za Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaji ga abinda Julas mijin ma'aikiyata ga abinda yake faɗa akan ka kai tsaye munafukan da suke kewaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce kaji yaro kaji ƙarya duk irin ni'imar da Julas yayi maka yanzu da wannan zaka zo ka sakanta me akai ta akan yaro Allah ya ce a kirawo a tai a kirawo Julas aka ce aka kirawo Julas ya zo gumman sa Allah ya ƙaryata abin da yaro ya faɗi yaro ya ce wallahi ya sani yana kuka yana hawaye ya ce ya sani ba wanda zai kubutar da shi daga cikin wannan abin da ya shiga ya ce in ba Allah ba ana nan ana cewa yaro ya yi ƙarya kurum munafukanka suka ga huska ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta canza alamar Jibril ya zo da wahayi shi sai gashi nan an karantar da manzon Allah an yi wa manzon mu wahayi ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallu yu'adhibuhumullahu 'adaban 'aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min nasir ubangiji yake cewa suna rantsuwa akan abinda suka fada suna cewa ba su hada ba suna cewa wallahi ba su faɗi abinda suka faɗa ba abinda yaron nan ya zo Umair ya zo ya faɗa gaskiya ne ya halifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah suna cewa wallahi ba su faɗa ba walaqad qalu kalimatal kufr tabbas sun yi furci da kafirci duk wata kalma da zaka furta wanda take sabanin abinda aka aika manzon mu da shi a cikin haƙƙin shi ko a cikin mutuncin shi to wallahi tantagariya kana huta daga addinin musulunci kaji kalmar da ya wadi yace in na yarda da abinda Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo da shi gaskiya ne to wannan jakin ya hina hankali yace wala qad qalu kalimatal kufr wannan ita ce kalmar kafirci wanda suka farta yace wa hammu bima lam yanalu wa kafaru ba'da islamihim sun riga sun kafurta bayan sun musulunta yace wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli ba abinda ya sanya suka yi wa Allah ruwa bayan wai ubangijin nan fa shine wai arzuta su fa duk abinda suka samu ubangiji ne yayi musu ba wai ɗan uwan nasu munafukai bane ba suka yi musu wannan gatan ba a'a ubangiji ne yayi musu wannan gatan yace to abinda muke suna da option guda fa in yatubu yaku khairan lahu in sun daidaita su tuba wannan shine mafi alkhairi a gare su in kuma suka juya baya suka boye munahuncin su yace wallahi ubangijin su zai musu azaba wanda take mai radadi kuma a gobe kiyama ba su da wanda zai taimake su kai tsaye da munafukanka suka ji kat wanda akai ba a gaban shi ba ka ce kai baka yarda ba ai a gaban shi ba amma dai gashi nan ya bada labarin abinda ka fada ai inde da kwai shari'a ko da kwai rabon shari'a a tare da kai tilas zuciya ta sadda Julas kai tsaye ya tuba ya dawo ya kyautata musulunci shi, ya kyautata wa wannan yaron sama da kyautata wadda ya mai a baya, yake cewa albarkacin shi na gyara musulunci na, in ba dan Allah kaddara ba hakan ta faru ba da zan mutu ina kawuri. Shine ne yake bayyana mana wala tuti'il kafirina wal munafiqina, kadda kai wa kafirai da munafikai biyayya cikin duk abin da ya saba wa shari'ar da aka aika ka. Kaga wannan shi yake nuna mana yaqtadi alqaid yaqtadi takhsisun nahyi ma anna an-nahy al-mutlaq hani ne akai, amma dai ka gani an khassashi wala tuti'il kafirina wal munafiqina fi ma yukhalifu shari'atika, duk abin da zai saba wa abin da ubangijinka ya aika ka akan shi kadda ka sake ka yiwa wannan kafirai da munafikai biyayya akan abin da suka umarce ka da shi. Nan zan mu gani ubangiji ya kawo mas'ala, ya kawo bayani akan wala tuti'il kafirina wal munafiqin, aka fifita ko aka fara kiran kafuri akan munafiki, saboda kafuri asalin shi shine wanda aka san shi aka tabbatar lalle shi wannan kafuri ne, shi ko munafiki muzabzabun shine shi baya can kuma baya nan. Amma dai idan muka koma cikin alqur'ani zamu gani duk lokacin da ubangiji zai yi bayanin wa'idi, to ba kafiri ba ake fara ambata ba, munafiki ake fara ambata, saboda wa'idin munafiki ya lullumka akan wa'idin kafiri. Idan muka koma can cikin suratul nisa, ubangiji yake bayyana mana inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, Allah zai hada munafikai, kaga a kiran farko munafikai, wal kafirina da kafirai fi jahannama jami'a, a cikin wutar jahannama dukkan su gabaki daya. Haka idan muka koma cikin suratul ahzabi, ubangiji yake bayyana mana yu'adhiballahu al munafiqina wal munafiqina kati wal mushrikeena wal mushrikati wa yatubu Allahu 'ala al mu'minina wal mu'minat, Allah tabbas zai azabtar da munafikai maza da munafikai mata, haka da mushrikai maza da mushrikai mata. Kaga wannan shi ya kawo munafikai in dai bin babil wa'id ne, zaka ga kullun sai an gabatar da munafiki akan kafure, amma dai min babi ambata maka kadda kai abinda kafure suke aikatawa, to za a gabatar da kiran munafika kafuri akan kiran munafiki, saboda shi kafurin ya kumshi dukkan komai. Shi sanya ubangiji yake bayyana mana wala tuti'il kafirina wal munafiqina inna allaha kana aliman hakima, lalle Allah kana ya kasance aliman masani ne, hakiman kuma mai yawan hikima a dukkan cikin al'amuran shi. Ina tunanin lokacin ya kai kinan insha Allah sati mai zawa, mun Allah kaddara muna cikin masu rai, kinan zamu tashi inna Allah kana aliman hakima, wasu kofofi ne wanda ubangiji ya riga ya tabbatar wa kanshi, wanda wajibi ne mu yi imani lalle ubangijin mu yana da wannan siffa, kuma haka idan mun tashi roƙon shi muna iya kiran shi da wannan siffofi dukkan ya amsa mana abinda muke roƙo akan shi. Abin da muka karanta dai Allah ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta mu iyayen mu da kakannin mu da malaman mu, Allah sanya aljanna ita ce mu kuma su ita ce makoman mu, bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda kuma iya ba Allah ya iya mana, ƴan uwa da amanna arziki da suke bara adda na nesa da na kusa, muna fatan kowa ubangiji ya shiga cikin al'amuran shi, ya biya mai bukatun shi, ya sanya albarka a ciki. Allah mana albarka, ya yi wa zuri'an mu albarka, ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka, ya yi wa sauran kwanukan mu albarka wanda suka rigaye mu gidan gaskiya na daga iyaye da kakanni da ƴan uwa da amanna arziki, muna fatan ubangiji ya tabbatar da rahama a cikin kabarurrukan su, ya gafarta musu, ya sanya aljanna ita ce makomar su. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.